بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na Alhamis a 6 ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 3 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kuma a ci gaba da darussan mu na tafsirin Alqur'ani mai girma, za mu tashi yau ko za mu ƙarasa abin da muke karantawa na fassarar ayatul kursi. Mun tsaya kan wala ya'uduhu hibbuhuma, ko shi ne nassin tafsirin Sa'di. Kafin nan akwai tambaya guda ɗaya, wani bawan Allah na cewa a cikin sahabbai duk da dai zancen mu bai biyo ta kan wannan ba, ba shi da munasaba da la'alla abin da muka karanta. Amma dai na tambaya, a cikin sahabbai wai wani ne wanda mala'iku ke gaishe shi ko suke masa sallama? Wannan shine Imran ibn Husayn. Sannan ya ce a cikin sahabbai wani ne wanda mala'iku suka wanke shi? Da yana halattar darussan mu na sira, la'alla da bai tambayi hakan ba, sai dai in bai rubuta ba. Wanda mala'iku suka wanke shi shine Hanzala ibn Abi Amir, wanda aka kira tafiya zuwa jihadi lokacin yana tare da iyalinsa, yana da janaba ma, aka kira kuma ya amsa kiran ya tafi, kuma aka ce shi a wannan yaki shine mala'iku suka wanke shi, shine sababi. To mu je ga inda muka, za mu tashi inda ke cewa wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Abinda ake nufi da wala ya'uduhu da hamza ne ba ainun ba, wala ya'uduhu hifzuhuma ai wala yuthqiluhu, bai masa nauyi, hifzuhuma kiyaye su, nan sammai da ƙasan ake nufi da kula da kiyayewa da kulawa da sammai da ƙasa, da ba su tsaro, da tabbatar da tsayuwarsu yadda suke da zaman su lafiya. To baya wahal da Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye su da yake yi, babu wahala, babu gajiya. Wa huwa, kuma Allah shine al-aliyyu, madaukaki, madaukaki ne shi bi zatihi fawqa arshihi, da zatinsa a haƙiƙaninsa Allah ya ɗaukaka saman al'arshinsa. Al-aliyu bi qahrihi, kuma sannan maɗaukaki ne shi da rinjayensa, li jami'i al-makhluqat, ga dukkan abubuwan halitta sama yake da su, ta ɓangaren alƙadarinsa da ɗaukakarsa, ɗaukaka ta zati da ɗaukaka ta sifa. Sannan sai al-qaliyu al-aliyu bi qadrihi, hakanan kuma maɗaukaki ne da alƙadarinsa, ma'ana da ikonsa da ɗaukakarsa da matsayinsa. Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaki ne, li kamali sifatihi, saboda kammaluwar siffofinsa, siffofinsa kammalallu ne, babu naƙasa a ciki. Al-azimu, kuma shi mai girma ne. Malam Sa'di yace allazi tatadha'alu 'inda 'azamatihi jabarutul jababira, wanda kangarewar ko girman kan masu girman kai, masu jabberanci, masu ji da ɗaukaka, to girmansu yana rauni a gaban girman Allah. Shi ne ma'anar tatadha'alu, adda'ilu bi ma'ana adda'if, wato girman duk wani mai ji da girma a duniya, duk wani mai ji da ɗaukaka a duniya, to girmansa yana zama mai rauni idan an kwatanta da girman Allah. Shi kansa bai isa ya ce yana da wani girma ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. سننكم أن سبحانه وتعالى شيني واندا هنتين سراكنا waɗanda masu rinjayar da mutane da ƙarfi masu wato ƙarfafar mutane su rinjaye su da ƙarfin su na mulki a nan duniya to hancin su yana ƙasƙanta yana zama ƙarami ba shi da daraja a gaban wato girman Allah subhanahu wata'ala ma'ana dai duk wani mai ji da kansa a ɗaukaka ta duniya da girman kai saboda sarauta da mulki da ƙasaita to in ya tsaya gaban Ubangiji zai rena kansa shine dai abin da malami ke faɗi wannan yana fassara mana ma'anar aliyu ne da kuma al'azim sannan sai fa subhanan lahu al'azamatu al'azima sarki ya tabbata ga wanda yake da girma mai wato shi kansa girma nasa mai girma ne shine al'azama al'azima wal kibriya al'azima da kuma wato kafai ita ma bajimar kafai girma ita kanta nan ce abu mai girman jiki kuma abin da ake nufi shi ma shine al'azim ban abu wato wannan girman kai mun sani shine al-kibriya shi ake ce mai girma to abun dan adam kasa ce amma abun Allah Allah ce kamala shi Allah yana da wato duk da dai muke fassara abin da girman kai ne ji shi ba shi da dadi amma fa ta jin girma to ta domin dama abin da ake nufi da girman kai shine mutum ya rika ji kansa yana jin shi babba ne to wannan abin dangane da dan adam sai kuma laifi ne zuwa rubuta mutum yana da shi domin kamar sallallahu alaihi wasallam ya mana fi hadisi qudsi Allah ya ce al-kibriya'u ida'i cewa shi kibriya jiji da kai kai yace kamar mai Allah dan haka kada mutum ya san Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare girman kai sai ce wal har wal ghalabati li kulli shay subhana man lahu wannan karin ci gaba ne na wancan sarki ya tabbata ga wanda yake da rinja da zaba li kulli shay ga kowanne abu babu wani abu da yafi karfin Allah babu wani abu ko wani mutum duk girman mulkin sa duk kafaitar sa duk irin mulkin da Allah ya bashi aro a nan duniya to zai ji ba iya kwatanta lamarin sa da na Allah kai ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wanda yafi karfin dama a kwatanta wani mutum ma da shi ai a duniya ko sarakunan duniya da masu mulkin duniya matsayi matsayi ne wani bai isa ya magana ba a gaban wani to ballantana wanda ya halicci kowa wanda ya halicci komai da komai to sai ke cewa faqad ishtamalat hadhihi al-ayatu to zai rufe mana da abinda zai ambata dangane da wannan aya din fa'idojin wannan aya za mu zo mu ji wasu daga cikin su insha Allah da gaggawa amma shi malam Sa'idi yake fadin nasa wace wanda yace wannan aya ta kunshi tauhidul ilahiyya wa tauhidur rububiyya wa tauhidul asma'i wa sifat wanda dai karanta ya bi abinda muka karanta kuma a ciki wajen bayanin da yi zai gaskata shi akan haka cewa ta yi magana akan tauhidin ilahiyya shine tauhidin uluhiyya cewa abautawa Allah shi kadai kuma ya cancanci abauta masa da tauhidin rububiyya tabbatar masa da ayyukansa da shi kadai ke yin su na halitta da arzutawa da gudanar da rayuwar halittarsa haka nan kuma akwai tauhidul asma'i was sifat imani da abinda Allah ya ambata a cikin alqur'ani na sunayensa da siffofinsa wa ala ihaa sannan kuma haka ne ko yace wa ala ihaqati mulkihi wa ihaqati ilmihi wa sa'ati sultanihi wa jalalihi wa majdihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa uluhi ala jami'i makhluqati sannan wannan aya ta karantar da mu wato kewayewar mulkin Allah akan komai tunda yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin samai da ƙasa nasa ne mulkan wa khalqan wa abida shi ya halitta shi ya mallake su kuma bayinsa ne komai da komai a ciki ashe babu abin da zai fita daga mulkin sa kaga kenan mulkin nan nasa ya kewaye komai da komai sannan wa ihaqati ilmihi da kuma kewayewar ilimin sa ilimin Allah ya ga mai komai da komai babu abin da za a ce Allah bai san shi ba shi abin da babu din wanda mu alissafin mu babu shi to Allah ya san shi kamar da muka yi magana jiya wa sa'ati sultanihi har yanzu wannan aya ta koya mana yalwar mulkin Allah da ikonsa da kasaitarsa ta yalwaci kowanne abu wa jalalihi wa majdihi da girmansa da kuma dai kasaita duk wannan ma'anonin girma ne majdi girma ne ta bangaren ma'ana, haka nan jalal da girmansa, sawa'un girma na zati da girma na ma'ana na ɗaukaka, duk ya shiga ciki. Yace wa azama cihi, har yanzu da girmansa, wa kibriyahi da ƙasaitarsa da ji da kansa, wa uluhi da ɗaukakarsa, ala jami'i makhluqatihi, bisa dukkan halittarsa. Yace fa hadhihi al-ayatu, ita wannan aya, wato ayatul kursi, bi mufradiha, ita kadai dinta aqidatun, aqida ce, fi asma'illah wa sifatihi, a bangaren sunayen Allah da siffofinsa, mutadamminatun li jami'il asma'il husna, ta kunshi dukkanin sunayen Allah mafi ɗaukaka din nan, wa sifatil ula, da kuma wato siffofinsa, suma wato sunayen Allah mafi kyau da kuma siffofinsa mafi ɗaukaka. To wannan abin da shafi, ko abin da malam ya kawo mana kenan dangane da wannan aya, wato ayatul kursi, mun gama karanta abin da ya kawo mana insha Allah dangane da wannan aya. Kasancewar banda abin da muka ambata, wanda ya zo a cikin darasi, akwai wasu fa'idojin daban da wasu malamai suka ambata, za mu karanta ta kafin mu je ga la ikrah fid din, wato aya ta gaba da Allah subhanahu wa ta'ala a ciki yace la ikrah fid din, babu tilasti a cikin addini. Daga cikin fa'idojin da za mu ɗauka na darasi manya-manya na ayatul kursi, wanda na yi ƙoƙari in ɗan ɗauko iya abin da bai shigo cikin darasi ba, ko kuma ya shigo, amma dai an zo mana da shi da wata siga, ko darussa kimanin guda 16 da za mu fa'idanta daga wannan wato aya ta ayatul kursi. Na farko akwai ithbatu hadhihi al-asma'i al-khamsa, tabbatar da waɗannan sunaye guda 5, akwai sunayen Allah guda 5 da aka ambata a ciki: Allah al-hayyu al-qayyum al-aliyyu al-azim, wannan sunayen. Na biyu isbatu infiradillahi ta'ala bil uluhiyya, tabbatar da cewa Allah shi kadai ya kadaita da haƙƙin abauta masa shi kadai, wannan an fahimce shi daga fadin sa la ilaha illa huwa, cewa babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah. Na uku isbatu tariqil mushrikin, ibtalu tariqil mushrikin, ibtalu tariqil mushrikin, bata da ruguza hanyar mushrikai, alladina ashraku billah, waɗanda suke tarayya da Allah maɗaukaki da wasu abubuwan halitta suke bauta musu tare da Allah, waja'alu ma'ahu aliha, tunda Allah maɗauki ya ce la ilaha illa huwa, to duk wata hanya kenan ashe da ake bauta wa wani wanda ba Allah ba, to Allah ya ɓata wannan hanyar a wannan aya ɗin, cewa hanya ce da ba daidai ba, bi halatta a bita ba, bi halatta a tsaya a kanta a matsayin addini ba. Abu na hudu, annallaha ghaniyun amma siwahu, cewa Allah mawadaci ne daga duk abin da ba Allah ba, duk abin da ba Allah ba, to Allah baya bukatarsa. Allah subhanahu wa ta'ala da girmansa da ƙasaitarsa da kamalarsa da wadatarsa ta fi ƙarfin a ce yana neman wani abu a gun wani, ko a ce kamalarsa sai ya samu taimakon wani ko wani abu. Allah ba buƙatar kowa, ba buƙatar komai. Wa anna kulla shay'in muftaqirun ilayhi, kuma kowanne abu mai buƙata ne zuwa ga Allah. Ai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, ya ku mutane dukkaninku antumul fuqara'u ila Allah, ku mabuƙata ne zuwa ga Allah. La'alla wani zai tambaya cewa to ai Allah subhanahu wa ta'ala a suratu Muhammad yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, wannan gashi Allah na ce mana ya ku waɗanda suka yi imani, in kun taimaka wa Allah, Allah zai taimake ku. To wani zai ce to Allah na neman taimako kenan? Malamai sun tabbatar da abin da ake nufi da taimako a nan taimakon addininsa, domin Allah ba a taimakonsa a zatinsa, ba mu gan shi ba da zatinsa ballantana mu taimaka masa, ba mu ga wani abu na mulkinsa na ikonsa na zati da ya bayyana gare mu, ba ganinsa muke ba ballantana a ce wuri kaza na mulkinsa na buƙatar a cika, halittar da ya yi ba mu ga wani targaɗe ba ballantana a ce ya kamata a gyara nan wuri, ko akwai wani ɗan adam da zai iya cewa ginin surar ɗan adam tana buƙatar gyara, a ɗauke hancin ɗan adam daga fuska a mai da shi wani wuri zai fi kyau, a ɗauke idan a mai da shi wani wuri zai fi kyau, saboda halittar Allah tana buƙatar a taimaka mata a gyara. Babu, duk abinda zaka duba na abinda Allah ya halitta babu inda dan adam zai iya gyara wa Allah wani abu, don haka Allah baya bukatar komai a gurin, saboda me mu mabukata ne gare shi, ba shine ke bukatar komai a wurin mu ba. Abu na biyar, dan haka abinda kenan ake nufi da wannan in tansurullah ay in tansuru dinahu, in kun taimakawa addinin Allah to Allah zai taimaka muku. Abu na biyar, annal ayata تضمنت الاسم الأعظم كما هو قول بعض العلماء. وأن الآية تقول شيء اسم الله الأعظم سنة الله ما في جلمة هو لا يجب أن سنة يعني الله وأن سنة الأعظم كما عندما يكون أنت أبنى مكا مغانا رأي مالا السعيدي أكام وننبع سواء اسم الجنس ني دي سنة دي يكون شيء وسنة ياسك شيء لن ينا إشارة نزوى سنة الحي القيوم وأن سنة يقول دابيو sune kamar yadda Malam Ibn Qayyim ya ambata, wasu malaman ma kuma suka ambata cewa sune Ismullahil A'zam, ko suna daga cikin sunayen da za a ce Ismullahil A'zam. In ba ku manta ba, darasi biyu da suka gabata kenan ko an yi magana da hadisai guda biyu akan wannan. Akwai cikin bayanan da na yi da hadisan da na kawo, hadisi na biyu da mun kawo hannun tsallake Al-Hayyul Qayyum in ban faɗa ba, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ji ko ya ji wani mabawan Allah yana addu'a, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannan ya badi as-samawati wal ard, to akwai ya hayyu ya qayyum sai kuma ya dal jalal wal ikram, ina ji ran nan na manta ya hayyu ya qayyum. To wannan kuma dama sababin kawo sunan dama dan a fadi ya hayyu ya qayyum shine, don haka wannan suna shi yasa malamai suka ce shine al-ismu al-a'zam kamar da na ambata mana yanzu. To wannan suna ya zo a Qur'ani a wurare uku, sunan Al-Hayyul Qayyum mun ganshi dai gashi mun ji a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, ya zo kuma a farkon suratu Ali Imran Allahu la bayati alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq. To sannan ya zo a suratu Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum وقد خاب من حمل ظلما اذا الله ما كيف فدي a cikin suratu Taha. Kaga wannan suna kenan yazo a Qur'ani wuri uku kamar da muka ji. To wannan yana cikin shi ma abin da zamu fa'idanta da wannan daga wannan wato aya. Abu na shida, haka ne ko? Na'am. Intifa'u as-sinati wan-nawmi an illahi tabaraka wa ta'ala, mun yi wannan shi ma mun tattauna koruwar as-sina yangyadi wannan da kuma bacci daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kalmomi guda biyu a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya kore su daga kansa, baya yangyadi baya bacci, likamali qayyumiyyatihi, abinda ban ambata mana ba wancan karo da muka tattauna wannan shine ka'idar da malamai a babin ilimin tauhidin al-asma'i wa sifat suke cewa ayu siffofi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, ai mun yi magana sun kasu kashi biyu ko dame dame, as-sifatu adh-dhatiyya da as-sifat al-fi'liyya, siffofi na dhati da siffofi na fi'li na aiki wanda suke da alaka da mashi'a. To ta wani bangare kuma ta wata mahangar malamai suna kasa siffofi zuwa kashi biyu har yanzu, sun ma kamata ku riƙe, akwai as-sifatu thubutiyya akwai kuma as-sifatu manfiyya. As-sifatu wanne? As-thubutiyya, siffofi wanda na tabbatarwa ne, tabbatar da su ake ga Allah. Akwai kuma as-sifatu al-manfiyya, siffofi korarru waɗanda aka kore su daga Allah. To ai za mu ji a wannan aya akwai as-sifatu thubutiyya kamar da muka ji Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allahu la ilaha illa hu wannan duk sifatu ne thubutiyya da sunayen da kuma siffofin da suka kunsa. To wannan kuma inda yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, to su kuma siffofi ne guda biyu
wanda wannan iri ne manfiya ne ne ma'ana manfiya wadanda ya kore wa kansa dan cewa la ta'kuluhu sinatu tunda an rubuta amfani da la Allah baya gengedi Allah baya bacci to malamai suna cewa dangane da waɗannan sufofi da ake cewa asifatul manfiya ba manqaba bace ba daraja bace kore wani abu ainihin sa shi idan ka kalli kore abu daga Allah ba wani abu bane suna cewa babu fa'ida ga kore abu sai idan ya kunshi tabbatar da kishiyar sa wanda basu manta ba suke rike ko mun taba wannan shi ma a wata shekara da ta gabata a darasin nan na tafsiri ce me yake nufi a wannan ko me malaman suke nufi da Allah ya ce baya bacci baya gengedi baya gengedi baya bacci to ka ce Allah baya kaza shi ba yabo bane sai idan an tabbatar wa Allah din kishiyar wannan abin da ba a yi din da aka Allah madauki da yace baya gengedi baya bacci saboda gengedi da bacci tawaya ce me kishiyar gengedi da bacci shine rashin gengedi rashin bacci wannan shine malamai suke cewa qayyumiyya ita ce kishiyar waɗannan kasancewar shine al-qayyum mai tsayuwa da komai in aka ce mai kula da komai mai kula da duniya da take tafiya mai kula da rana yadda take tafiya yadda za ta fadi wata yadda zai fito yadda zai buya taurari su matsa daga nan zuwa nan rayuwar dan adam yau wannan ya samu abinci wannan ya samu wani matsayi Allah ya daukaka wannan Allah ya sauke wannan daga wani matsayi duk wannan gudanar da rayuwa ce to me yin wannan in yayi bacci ai za a samu matsala to ashe abinda ake nufi qayyumiyyan nan tasa ita ce kishiyar gengedi kishiyar bacci to sai malamai suka ce ana kore gengedi ne da bacci daga Allah su zama yabo ma'ana yin korewar ya zama yabo idan an tabbatar masa kishiyar haka man sani ko kun fahimci amma ma'ana shi ne suke cewa nafiyu sifati anillah innama yakunu sana'an wa madhan idza uthbita lahu kamalu dhidd dhalika korewa Allah wata sifa yana zama abin yabo ne kawai idan an tabbatar masa kishiyar wannan abin da aka kore dan haka da aka ce baya banci baya gangadi ma'ana a tsaye yake da'iman koyaushe yana kula da halittarsa wannan shine kamala da aka ce lam yalid wa lam yulad kaga shi wannan korewa ne baya haihuwa kuma ba a haife shi ba shi Allah madaukaki baya shi da da bai haifa ba kuma ba a haife shi ba to wannan korewa ce ai me fa'idar wannan korewar saboda likamali ginahu mutabbatar masa kishiyar domin samun da bukata ce take sa a samu da saboda da zai taimaka maka wajen gudanar da wani abu na rayuwarka samun ubama zai taimaka maka lokacin da kake da rauni a rene ka har ka girma ka samu tarbiya ka samu abin da zaka samu har kai karfi ka tsaya da kanka lokacin kuma da kai rauni shine kake bukatar da ashe bukata ce ta sa ake bukatar da bukata ce ta sa uba ke bukatar da bukata ce ta sa kuma da ke bukatar ubansa mun fahimci wannan to Allah subhanahu wa ta'ala da aka kore masa da aka kore masa uba saboda me saboda kamalin cikakkiyar wadatar sa ne to idan babu tabbatar da wannan kishiyar wannan korewar ba ta zama yabo ba kun fahimci abin da ake nufi ma'ana duk inda kaji an ce an kore wa Allah wata sifa ko ya kore wa kansa wata sifa abu kaza bai dace da Allah ba to ka hararo kishiyar wannan abun to shi ake so a tabbatar in ba a tabbatar da wannan kishiyar ba to korewar ba ta da fa'ida Allah sa kun gane da yanzu shi ne abin da malamai suke nufi suna cewa wannan abu ya kunshi kamar da dai muka sani isbatin kamali diddiha abu na bakwai tasliyatul insani ala almasaibi wannan ayar ta ayatul kursi ta koya mana rarrashin dan adam idan ya shiga cikin musifa in Allah ya jarrabe ka da musifa kana cikin wata wadata Allah ya kwace sai ya jarrabe ka da talauci domin dukiyar nan da arzikin nan nawaye nasa kana da mulki Allah ya kwace ko wani abu dai da Allah ya baka ko danka Allah ya karbe shi ya rasu gobara ruwan sama da iska su zo su ta'adi ko a gini ko a makamancin wannan duk wannan jarabawa ce to tasliya ce ga dan adam wannan ayar da muka ji da Allah madauki yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk nasa ne to wannan in za ka yi hankali ka natsu ka fahimci ma'anar wannan aya to akwai rarrashi a cikinta Allah yana tuna maka ne cewa Allah tunda shi ya mallaki komai to duk abin da ka gani shi ya kaddara shi in musifa ta zo maka to karka ce ba daga mulkin Allah take ba Allah ne ya rubuta cewa abu kaza zai same ka to ka kwantar da hankalinka tunda nasa ne yadda ya kwace yau wata ran zai dawo maka da shi waye a cikin mu bai taba ganin irin wannan jarabawar ba kowa ya dubo tun daga lokacin da yake karami har lokacin samartakas har lokacin da ya girma wata rana ya samu kansa a halin akwai wata rana ya samu kansa a halin babu daga waye daga Allah to in wannan irin abun ya zo ka tuno lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai zama maka rarrashi cewa yadda na rasa yau ina saran gobe wata ran in samu yadda jiya nake da shi dan na rasa yau to ba komai din lamarin da Allah ne ya jarrabe ni dama ba ni na jawo kaina ba ba wayo na ne yasa na samu kaza ba mulki da dukiya da Allah ya bani da makamancin wannan ba wayo bane Allah ne da baiwarsa da rahamarsa ya baka kamar yadda ya baiwa wani mun fahimci wannan to a cikin lahu ma fis samawati wal ard akwai tabbatar da imani da kaddara mu yadda da kaddarar Allah mu yadda da kuma wato hukuncinsa لأنه متى علم أن الملك كله لله رضي وسلم دومي شي باوا idan ya san cewa mulki na Allah ne baki ɗayan sa ya bada iko ga wanda yaso ya bada dukiya ga wanda yaso ya bada arziki ga wanda yaso in ya san wannan na Allah ne to zai yadda kuma zai sallama ya miƙa wuya ba zai zagi wani saboda ya rasa ba an fahimci wannan dan adam wani lokaci in ya rasa abun sa yakan dogara akan sababi sai ta zagin sababin ya ci mutuncin sababi cewa dan adam wani shine yayi kaza shine ya sabbaba min na rasa kaza ka rabu da wannan shi wani dama sababi ne amma ka tuno cewa dama Allah ya riga ya rubuta cewa wannan abun iyakarsa kenan a gunka in ka tuna wannan to ba za ka zagi kowa ba za ka ci mutuncin kowa ba sai ka roki Ubangiji yadda ya baka ya Allah ka dawo min da shi kuma Allah mai iko ne akan haka yayi irin wannan abun da yawa wannan an same shi kamar yadda na ambata daga fadin Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard abu na takwas a wannan aya akwai ar-raddu ala al-qadariyyati al-ghula akwai raddi akan yan qadariyya su yan qadariyya yan qadariyya iri biyu ne su masu kore kaddara akwai al-ghulatu wadanda suke cewa Allah bai san komai ba sai bayan ya faru na daga wato ayyukan dan adam sun ce wai Allah ayyukan da muke yi kai sallah kai azumi aikin lada kai laifi kaza kai laifi kaza aikin zunubi wai agunsu Allah bai sani ba sai bayan kai ai mun sha magana akan masu wannan ra'ayi to fadin Allah da yake cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wannan ba radi bane gare su shi da abu kullun ka rika hangowa duk wata aqida da ta karkace ta kauce daga hanyar daidai to zaka fahimci raddi gare ta in kana karanta qur'ani kana fahimtar sa Allah ya ce lahu ma ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahu Allah ya san duk abin da ya gabace su kafin a halice su ya san kuma abin da ya zo bayan an halice su shine ma'anar ma baina aidihim ma baina aidihim gabanin su da kuma ma khalfahu abin da ke bayan su kafin a halice su kaga kenan din yaushe tun fil azal Allah ya san komai bayan an halice su sun rayu sun mutu shi ma Allah ya san me zai faru har tashin alkiyama har bayan tashin alkiyama duk Allah ya sani kaga wannan raddi ne ga alqadariyyatul ghulatu masu cewa Allah bai san komai ba sai bayan ya faru su waye na biyu alqadariyya su ne mu'tazilawa wanda su kuma wanda ba su kore wa Allah ilimi ba amma sun kore masa halittar aikin dan adam sun ce ba shi halici aikin dan adam ba dan adam shi halitta aikinsa aikin laifi aikin lada dan adam ne halitta fitowar fikirar ta farko waɗanda suka fara zuwa da ita cewa suka Allah bai sani ba waɗannan su ne al-ghulat sannan mu'tazilawa su wasil bin ata da amr ibn ubayd da makamantansu wanda suka rungumi abun su kuma sun tabbatar wa Allah ilimin amma sai suka ce ba shi da ya halitta aikin bayi domin da shi ya halitta to da an yi zalunci domin ba zai azabtar da mutane akan abin da ya halicce su suka aikata ba wannan kuma mun sha magana akan aqidar mu'tazilawa a wannan gefe wannan kuskure ne sannan abu na tara الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة ردي أكم خوارج واد معتزلة دنغنا دا تبتا دا شفاعة باسن قلية تشيتوبة ناقيا منا وانا سبو دمي معتزلة واد خوارج رأي ينسو شيني دمتو من دا ايكا تزنبي ببا توزي دوما أو تجهنما نفرقو a duniya hukuncin sa kafiri ne shi a wurin sa in mutum ya sha giya ko yayi zina da makamantan wannan manya-manyan laifuffukan to ya fita daga addinin musulunci sunan sa kafiri a duniya a lahira kuma zai dawwama auta in ji khawarijawa su kuma mu'tazilawa suka ce a duniya ba za a kira shi kafiri ba amma a lahira zai dawwama auta kuma ba ceto tan wannan gurin ne suka ƙaryata ceto suka ce ai ba wani abu mai suna ceto tunda Allah ya kira masu zunubi ya ce khalidina fiha abadan in khalidina fiha abadan ne ya za a ce za a fito da su su hangen su kenan sai suka manta duk ayoyin da Allah madauke magana akan ceto da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya tabbatar da ma da ya tabbatar da mene cewa akwai ceto ashe kenan wannan raddi ne ga khawarijawa da kuma su mu'tazila Allah sa an gani darasi na goma inna Allah la yuhatu bihi ilman Allah ba a kewayo da ilimin sa wanda mu yi magana akan sa da me ake nufi da ilimin ilimi bi ma'ana ilimin zatin Allah da sunayen sa da sifofin sa da kuma ilimi bi ma'ana ma'lumihi abinda Allah ya sani to ba a kewayowa da ilimin Allah ma'ana babu wanda za a ce ya san Allah komai da komai ya san gaba ɗayan sunayen Allah ya san siffofin Allah ya san yadda Allah yake babu wanda ya san wannan shi yasa matukar abin da mutum zai sani na ilimin Allah shine ya san dokokin Allah da shari'ar Allah wanda ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a shar'ance malamai suke cewa ana siffanta Allah da ilimi amma ba a siffanta shi da ma'arifa kun gane ilimi shine al-ilm ana siffanta Allah a ce ya alamu kaza don ilimin sa kammalalle ne wanda lam yasbiqhu jahlu amma lafazin ma'arifa malamai suna cewa sanin abu bayan da ba a san shi ba shine ma'arifa mun fahimci wannan shine ma'arifa wane arafa kaza wane ya san kaza shine knowledge abin da ake cewa knowledge da mutum ba shi da ilimi amma daga baya ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ba a siffanta shi da cewa arafa shay'an sai dai a ce alima shay'an ya san komai domin tun kafin komai da komai shi Allah ya san komai tun bai halici komai ba ya san komai din amma shi ma'arifa to ana samun ta ne bayan an yi ilimi in ji malamai shi yasa lafazin da masu bin hanyoyin tasawufi suke amfani da shi su kira wani waliyi ko a kira shi arifi arifi a cikin shi ko arifi ya san Allah to duk yadda mutum zai san Allah sanin da zai wa Allah shine ya san shari'ar sa wannan shari'ar ta zahiri ta hanyar sa ake samun ilimi ta hanyar ta ake samun ilimi ilimin Allah ba a kewaye da shi wani mutum ya ce ya san komai na Allah har a ce sanin da ya yi wa Allah ya kai matukar da wai har ya juye shi ma ya zama shi ya koma ya zama Allah ya haɗu ya narke an markaɗe shi shi ma ya juye ya zama Allah wannan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce wannan ilimin ka rabu da shi ba shi da amfani ba zai taimaka maka wajen shiga aljanna ba zai taimaka maka ne wajen fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah akwai to manzon Allah ya zama Allah an samu wata rana da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga matsayinsa na manzo matsayinsa na bawa matsayinsa na annabin Allah a ce shi ma ya koma Allah bai taɓa yin wannan ba shi bai faɗa ba waɗanda suka fi kowa saninsa ba su taɓa gaya mana haka ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani malamin musulunci da ya taɓa haka cewa manzon Allah Allah ne shi to yaushe za a samu wani waliyi ne na'am a musulunci lallai akwai waliyai wajibi duk mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda akwai waliyai amma a ce waliyin nan wata rana ya juye ya rikide ba ma annabi ba ya tsallake har ya zama Allah wannan abin yana da hatsari kowace hanya ce akwai irin wannan abin a ciki to ya kamata a sani ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ma'rifatullahi la tadullu ala al-kufr ba ta sa mutum ya ji da kafirci domin duk mutumin da zai ce ya zama Allah to an samu kuma kafirci fa dole ne a ce to wannan Allah Allah dai shi ya ga mana shi kadai shine mahalicci banda shi ba wanda ya halitta shi kadai shine abun bauta ba wanda ya cancanta abauta masa banda Allah dan haka a kiyaye irin waɗannan lafuzza kuma lafazin duk alqur'ani in mutum ya rike alqur'ani ya fahimce shi da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ake samun ilimin a san Allah ilimin sanin Allah iya abin da Allah ya so a sani wama utitu minal ilmi illa qalila haka Allah ya faɗa sai mu hakura da haka kissar da za a yi ta bayarwa ta kissar annabi Musa da Khidr mun dai sha tattauna wannan a darasin al-Furqan masu irin wannan abu suna kafa hujja da ita cewa ai gashi nan annabi Musa alaihi salatu wassalam gashi annabi ne amma kuma an samu wani waliyi a zamaninsa shine Khidr ya san abin da annabi Musa bai sani ba har Allah ya tura shi shi ya tura annabi Musa wurin wannan cewa ya koya masa abin da bai sani ba su suna sha'awar a ce Khidr ba annabi bane su ce masa waliyi saboda in ya zama waliyi shine zai zama a samu wannan abin da suke so ya tabbata cewa ga waliyi ya fi annabi ilimi don haka sai su halatta wa kansu cewa ashe kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a iya samun wani waliyi zai samu wata hanya da zai rika samun ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba sai a ce ku abin da ke hannunku na Qur'ani da hadisi kuna ta karantawa kuna zancen sallah da azumi da sauransu kauyanci kuke yi ai ba ku san Allah sosai ba saboda ga wani waliyi shi yana da hanyar da zai samu abin da ku ba ku samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba shi direct daga Allah Allah ne yake gaya masa to wannan hanyar ita muke fadakarwa ɗan uwa da Allah a fadaka ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace koda masu la ilaha illallah ne suke tafi da ita ma'ana mutumin da yake da'awar wannan yana da la ilaha illallah muhammadur rasul har yana tuhumar ma sauran jama'a da ba a irin wannan hanya ba ba sa san manzon Allah sai shi to nan haka ya fahimta amma ba haka addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ba haka yake ba addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ba a fin Allah a cikin sa ba a zama Allah ba kuma a fin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ingantacciya ita ce Khidr annabi ne tunda ya halatta ai annabawa guda biyu a zamani daya annabawan banu Isra'ila zamanin su da yawa ana samun annabawa biyu zamani guda kuma abin da yayi aikata da ya faɗa a cikin kissar nan ta suratul kaf in Allah ya sa wata ran mun zo kanta ai ya nuna mana cewa ba daga kashin kansa bane haka Allah ya faɗa ya ba mu labari wama fa'altuhu an amri ban aikata wannan daga kashin kaina ba kaga ashe wahayi akai masa yace kaza kuma ya faɗi kaza mun fahimci wannan kuma a hadisin da muka karanta cikin wancan karo dai a sahih bukhari ai ya gaya wa annabi Musa cewa kai kana kan wani ilimi da Allah ya baka bai bani ba kuma ni ina kan wani ilimi da Allah ya bani bai baka ba shikenan ashe kaga mun gane annabawa ne Allah ya bai wannan ilimin da bai bai wannan ba Allah ya bai wancan ilimin da bai bai wannan ba taka ba magana ce a ce a kirkiro wani tunani a bude kofar da za a ce za a samu wani mutum ba annabi bane shi ba ai masa wahi a ce ai yana da hanya shi ma Allah ne masa magana Allah zai bashi wata shari'a har a ce ka aje shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce zuwa aikin haji kauyanci ne damuwa da zuwan sallah masallaci kauyanci zaka je gun wani mutumi daga ya ganka kawai shikenan an gafarta ma zunubai wannan abun ya kamata duk mai hankali ya nutsu ya tsamda kansa gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da irin wannan addini ba Allah madauki ya sauke Allah shiryar da mu Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je Allah maɗauki kun ga gaya mana dangane da gani ba a cewayewa da ganinsa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar babu wani gani da zai kewaye shi da gani a ce an ya ga Allah zatin Allah gaba ɗayansa me ya faru da annabi Musa ai mun san kissarsa da ya zo ya ce ya Allah rabbi arini anzur ilaik ya Allah ka nuna min in ganka me Allah ya ce yace qala lan tarani ba za ka ganni ba walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai amma ka dubi wannan dutsen ga dutse nan a bayanka dutsen tsura saina ka duba shi ka kalle shi in har ya tsaya matsayinsa inda yake to zaka gani inji Allah falamma tajalla rabbuhu liljabali me faru ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa yayin da Allah madaukaki ya bayyana wani abu dan hinken nan na hasken zatin Allah ya bayyana ga wannan dutse dutsen nan a take yana kurkushe ya rushe ya nike ya fadi annabi Musa ya fadi a some saboda me a nan duniya ido na dan adam wannan da yake cikin kansa baya ganin Allah wannan mun sha magana a kansa to idan Allah madauki ya ce la yuhatu bihi ilman ma'ana wa la yuhituna bihi ilma bi ilmihi bi shay'in min ilmihi illa bima sha mutane da aljan mala'iku ba sa kewayewa da ilimin Allah a ce sun san komai na ilimin Allah to haka nan zatin Allah ba a ganinsa la tudrikuhu al-absar gannai ba sa riskarsa akwai bambanci tsakanin idraki da ru'ya ru'ya shine mujarradin a ga abu nan malaman mu'tazilawa suna amfani da wannan aya su kuma su ce to ku malaman sunna da kuke cewa ana ganin Allah ran tashin alkiyama ko a aljanna to ai gashi Allah ya ce la tudrikuhul absar sai kace ai idraki aka kore anan ba ru'ya ba ganin Allah anan duniya ne ba a ganin Allah amma a lahira a aljanna ɗan aljanna za su ga Allah har za su ji cewa ganin da za su yi wa Allah ya fi aljannan daɗi shi ne Allah madaki ga mana lilladina ahsanu alhusna wa ziyada annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin suhaib ya fassara mana cewa abinda ake nufi da aziyada shine ganin Allah waɗanda suka kyautata suna da aljanna Allah zai sa su kuma sannan suna da ƙari akan aljanna shine Allah ya bayyana gare su su ganshi Allah ya sa mu cikin waɗanda za su ga Allah a aljanna amma a nan duniya ka kwantar da hankalinka ba za ka gani ba ba zai yiwu ba Allah ba a ganinsa ka nutsu ka yi haƙuri baya cikin abin da ake gani ka tsaya ka zama bawan Allah wannan matsayin na ubudiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri da shi kai ma kai haƙuri da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura a matsayin shi bawa ne Allah a wurare da yawa ya kira shi bawa 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 bal ba sunan da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi girmama shi irin ya ce masa bawa don haka kar a samu wani shi kuma ya zama yana kwaɗayin ya ce shi ya fi matsayin bawa so yake ya zama Allah har a yi masa waƙa a ce ya fi Allah har a yi wata waƙar ma a ce wai shi uban Allah wannan lamarin fa a kiyaye shi ya 'yan uwa a kula Allah subhanahu wa ta'ala mai haƙuri ne amma in ya tashi halaka mutane fa ba mai daɗi zai ba Allah a wannan mulkin nasa a ce wani a kira mutumin kuma musamman wani nan mutum ɗan adam mai kashi da fitsari mai cin abinci kuma bayi da rai yanzu a ce ya fi Allah har a yi wata sabuwar waƙar kuma a ce masa uban Allah wannan lafazi ba shi da daɗi kuma a ƙasar da ake son a samu zaman lafiya wannan abu ya kamata ku riƙa wa kanku wa'azi don Allah ba magana ce ta tsokanar wani zagin wani ba a'a kowa ya san Allah Allah ba a wasa da Allah ka zauna kai tsam da ranka wata ran lokacin da bacci ya zo maka kai tunani wai yanzu wannan abin da gaske daidai ne a ce ga wani zai kai ga matsayin Allah har a bar mawaki yana faɗi malamai suna ji waɗanda ake zigawa a kan wannan hanyar ba su fito sun gaya wa al'umma cewa wannan hanyar ba mu yarda da ita ba ko mai wannan irin abun a kama shi a yi masa hukunci su ko da irin nasu gwargwado ya kamata a ji tsoron Allah Allah fa yana kishin kansa in kuma yau wani mutum wani abu to zai shiga hannunsa ba zai iya kucewa ba muna fatan Allah madaukaki ya shiryar da masu irin waɗannan tunani Allah ya dawo da su kan hanya suna san Allah suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin san manzon Allah ne suke ganin cewa haka abin yake kuma ba haka bane san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a zo ayi hakuri da wannan Qur'anin ayi hakuri da shi ya isa shiriya in dai ka karanta shi to shiriyar shiga aljanna dai tunda kowa aljanna yake so ya shiga to bin Qur'ani ya isa bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ya isa duk da cewa zaka ji su suna fadin cewa ai su ba aljanna suke bukata ba suna faɗa ko to ai su aljanna ku kuke bukatar aljanna su sun fi karfin aljanna haka suke ce su zaman Allah shine gaya a wurin su ba maganar su shiga aljanna ba su shiga aljanna ai wai za a kwanta a ji dadi za a yi kaza su ba wannan ne ga su su zama Allah shine to mun kuma muna so mu yi hakuri da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zama Allah daban annabi sallallahu alaihi wasallam daban annabi shi ya da zai shiga aljanna ya ga mana ma matsayinsa a aljanna ya fi na kowa shine alwasila har cewa ma mu rika addu'a Allah ya bar masa shi kuga tawadu'un sa shi ba cewa yake yana so ya zama Allah ba a'a bai taba da auren nan ba amma aljannar ma da an bashi ita shi dan aljanna ne babu tantama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ne amma ya ce in an yi kiran sallah mai kiran sallah ya gama kiran sallah mu rika addu'a bayan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wannan al-wasila wani matsayi ne ko wani gida ne a aljanna daga al-arshi sai shi in aka zo zancen aljanna ba kowa na gum kuma mutum ɗaya ne yace ina fata in zama ni ne wannan mutum ɗaya dan Allah ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya koya mana tawaru'u amma wani kuma ya bude kirji yace shi yafi kowa yafi waliyan duniya yafi kaza yafi kaza har a ce masa zai zama Allah kuma ya zauna wuri guda ana zuwa ana neman ya gafarta wa mutane kuma ya yadda da wannan abu ga Allah sauki Allah sauki abu na 11 ko tahrimu takyifi sifatillahi ta'ala haramcin a baiwa siffofin Allah kama haramun ne mutum ya ce siffar Allah kaza din nan to kamar kaza take wannan an haramta mun fahimci wannan daga ina muka fahimci wannan a wurare da yawa dama Allah madaki ya gaya mana laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan ka'ida ce da'iman ta zama tare da kai dan haka duk wata sifa da ya faɗa yana da wata sifa to baya nufin irin ta dan adam ce ka yadda da cewa siffar da Allah ya ce dan Allah ya ce huwa huwal aliyul azim shine madaukaki kuma daukaka ta zati a saman kowa yake yana saman al'arshi dan an ce Allah yana sama to kar ka zo ka ce to Allah a zaune yake Allah a kwance yake Allah yana da jiki iri kaza a ba ruwanka kar ka shiga wannan amma fa abin da ya faɗa din nan gaskiya ne kar ba isa a ƙaryata shi ba ko ina fata mun fahimci wannan to kar a siffanta wa Allah ko kar a baiwa Allah siffofinsa kar a baiwa siffofinsa wato wani yanayi irin na dan adam ko a ce wato kamar mutum yake ko kamar kaza ko kamar kaza sannan yace ar-raddu 'ala al-mumaththila akwai raddi akan al-mumaththila suwane ne al-mumaththila kun taba jin al-mumaththila sune wata kungiya ce su kuma masu cewa Allah zatinsa kamar kaza kamar kaza kamar kaza yake sai su duba wani abu daga cikin halitta Allah sai su ce kamar Allah yake wannan su ake ce ma al-mumaththila ana ce musu al-mushabbiha masu kamanta Allah da wani masu cewa kuma Allah mithlu kaza sune al-mumaththila mun taba zancen su a darasin minhajus sunna a farkon wanda aka fara jin wannan a bakin su a tarihin duniya wasu mutum biyu ne sunan su daya Hisham ibn Salim al-Jawaliqi da kuma Hisham ibn al-Hakam waɗannan mutum biyu sune suka fara cewa Allah kamar mutum yake kuma suna cikin manya-manyan malaman addinin Shi'a sune manya-manyan malaman da suke zama gun Ja'far as-Sadiq su ce sun ruwaito wasu ra'ayoyi a gunsa wanda suka yi masa ƙarya suka kirkiro wannan mazhaban da ake ce ma Shi'a suka dangana wa ahlul bait daga cikin waɗanda suka yi wannan Hisham din nan guda biyu suna ciki in ka hada su tare da Shaytanu Taq su uku sune manyan engineers inda suka hada abin da ake cewa shi an ce da aka dangana wa ahlul bait na ƙarya to wannan mutum biyun sune suka fara fito da wannan mazhaba ta a ce Allah kamar mutum yake amma wai kawai suna cewa shi jiki ne amma ba jini ba tsoka amma yana da kai yana da kafa yana kaza yadda dan adam yake wai haka yake to wanda ya fara fadin wannan a duniya sune waɗannan mutum guda biyu Hishamani Hisham ibn Salim al-Jawali'i da Hisham ibn al-Hakam. Allah ya tsare mu. Ga ashe kenan ba aqidar ahlus sunna bane a ce Allah yana kama kaza, Allah yana kama kaza, sam Allah ya hana mu wannan kurkuru a Qur'ani. Amma cewa a tabbatar wa Allah abin da ya fada da kansa a Qur'ani yace yana kaza, wannan me yake bi a cikin sa? Kada ka kunna kanka ka ce Allah a kaza din nan da aka ce yana da shi to yayi kama da kaza, a'a wannan laifi ne. Amma yadda ya fada kai ma ka fada, ko hujja ce za a tsaye da kai ran tashin alkiyama, da Allah zai ce kai me yasa ka ce Allah yana da hannu? Me zaka ce? Kace ya Allah ka fada Qur'ani, mun karanta Qur'ani, ko shikenan. Amma karka ce irin na dan adam, karka ce irin na dabba, karka ce irin ko, amma Allah ne yace yana da hannu, Allah ne yace yana da fuska, to karka ce to bari ka hada masa sauran sufofin irin na dan adam sai ka rakkaba, sai ka ce eh to a shikenan, tunda aka ce yana da kaza da kaza to sauran ma yana da su, to an shiga mumassila. Amma iya wannan shi yasa dama abinda malamai suke faɗa, ka'idar wannan babin shine ana gina shi ne akan me? Kullun ina ga manona ina so ku riƙe wannan ka'idar, ko wannan babin na asma wa sifat ana gina shi ne akan gadon bayan labarai. Labarai shine ma'ana abin da yazo mana Allah ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba a ijtihadi a ciki, ba a ya kamata a ciki. In Allah ya ce kaza ka ce kaza, kuma ka kawo bakinka kai shiru, kar ka ƙarin bayani. Saboda me? Zatin Allah ba wanda ya gan shi, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, ya gama kamar da Abdullahi ibn Abbas ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah amma da zuci ba da idansa ba. Da wannan idan na duniya babu wanda ya ga Allah, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gan shi ba, amma ya yi mafarki. A mafarki Allah ya nuna masa wani abu, ya ce ya ga Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah. Shine abinda Abdullahi dan Abbas yake nufi. Shi yasa har malamai suka yi sabani a zamanin sahabbai, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai ga Allah ba? Wannan dai ina jin mun taba tattaunawa akan sa, kuma hadda dalilai shekara biyu da suka gabata kuma a wannan darasi da tafsiri. To mu bar shi haka. Sai abu na gaba, abu na sha uku, isbatu quwwatillahi, tabbatar da ƙarfin Allah. A wannan aya ta ayatul kursi mun fahimci Allah mai ƙarfi ne, kuma yafi komai ƙarfi, yafi kowa ƙarfi. Daga ina muka fahimci wannan? Da yace wala ya'uduhu hifdhuhuma, wato kiyayewa sammai da ƙasai ba sa wahal da shi. La ilaha illallah, kiyayewa sama da ƙasa. Ka duba ka ga yanzu yadda kiyayewa gidanka zai maka wahala. A gidanka kana gidan, kai a cikin gidan kake, ba a waje ba, baka iya kula da komai a ciki. In kana wani daki to iya abin da yake dakin zaka iya gani, ba za ka ga abin da ke ɗaya dakin ba. Yara suna fitina a wani dakin baka sani ba, sai ka ji ƙara ka leka, wannan baka iya ba na gidanka. Aljihunka abin da ke ciki wani in ba ka fito da shi ba, baka san meye ba, kila ka taɓa sawa ma ka manta. Amma sammai da ƙasa Allah na riƙe da su, kuma yana kiyaye su, yana kula da su, kula da sun kuma bata wahala shi ba. Waye kai wannan ƙarfi? Babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala ƙarfi. Abu na sha hudu, sha biyar ne, sha hudu, yawwa, ithbatu ma tadammanatu hadhihi aljumla, tabbatar da wasu abubuwa da wannan jumlar ta wala ya'uduhu hifdhuhuma tana kunshe da wasu abubuwa. Su ne me? Suna tabbatar mana al-ilmu, ilimin Allah. Domin kiyayewa ba zai yiwu kiyaye abu da kare shi da bashi kariya da kulawa in babu ilimi ba, ko wal kudura da iko, in ba iko ba za a iya ba, wal haya da rayuwa, in ba rayuwa ba za ka iya kula da kowa ba, balantana ka kula da, ba za ka iya kula da kanka balantana kula da wani. Wal rahma da kuma rahamar Allah, cewa yana kula da sammai da ƙasa ba tausayi ba ne gare mu? Yana gudanar mana da, yana gudanar mana da rayuwar mu saboda tausayin da yake mana. Damina ta zo daga an yi wani kamfa babu ruwa, hankalin mu ya tashi, sai azabura, sai filin idi, sai roƙon Allah, Allah kawo mana ruwa. Saboda me? Saboda bamu ga alama ba. Shi ko a koyaushe yana kula, kuma yana saukar da shi bi kadari, gurgudan irin bukatar mu. Wataran kuma a zubo da shi yayi yawa, yayi mana ta'adi, mai ta cewa ruwa yayi ta'adi. Ko wal hikma, akwai kuma hikima, wal quwwa da kuma ƙarfi. haka waɗannan sifofi al-ilmu wal qudra wal haya wal rahma wal hikma wal quwwa duk an same su a cikin wannan wala yaquduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. In zan tambaye ku in ba ku tuna ba kuma da darasin da muka yi kwana biyu ba, ta hanyar me muka samu waɗannan, wace dalala, mutabaka ko tadammun ko me? Iltizami. Jazakallahu khairan. Ta hanyar iltizami kun ga lafazin al-ilmu wal qudra wal haya wal rahma wal hikma wal quwwa ba sune wala ya'uduhu yuhibbuhu ba, da sune sai a ce mutabaka. Amma kasancewar mun fahimce su ta hanyar cewa Allah shike kula da duniya da komai da komai nata, sammai da ƙasai yana kula da ita ba tare da wahala ba, sai muka hararo cewa lalle mai ilimi ne, lalle mai iko ne, lalle mai rayuwa ne, lalle mai rahama ne, lalle mai hikima ne, lalle mai ƙarfi ne, shine iltizami. Abu na 15, isbatu uluwillahi, tabbatar da uluwin Allah, cewa Allah madaukaki ne. Daukaka iri biyu ce, uluwul zati wa uluwul qahri was sulta wal jalal wal azama. Wato daukaka ta zati, Allah sama yake da komai, sama yake da kowa da zatinsa, babu wani abu da yake saman zatin Allah, Allah da zatinsa sama yake da komai. Wannan shi ake nufi da al-ulu. Zaka wannan yana tabbatar mana al-aliyu anan madaukaki, to Allah a daukake yake da sama da komai, ashe Allah yana sama, shine abin da wannan kalma take nufi. Kun fahimci wannan? Mun sha magana kuma a kansa. Sannan kuma Allah shine sama da komai, sama da kowa wajen ikonsa da mulkinsa da ɗaukakarsa. Kun ga an haɗa abubuwa guda biyu, uluwul qahri da uluwul zati, duka yana cikin al-aliyu. Sannan kuma akwai tabbatar da al-azama, har yanzu siffar wato girma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan abu na 16, at-tahdhiru min at-tughyan 'ala al-ghayri. Wannan ayar, ayatul kursi, tana koya mana mu daina girman kai akan bayin Allah. Daga yana ya muka samu wannan ta wannan bangare, domin Allah madaukaki ya ce wa huwal aliyul azim, shine ya sa alifun da lamu, shine kadai al-aliyu madaukaki, al-azim kuma mai girma. Don haka duk mai jin wani girma a zuciyarsa ya fi wane, wane bai isa ba, shi dinwa yaushe aka yi shi, to ya tuno shi kuma akwai Allah a samansa, shine abin da yake nufi wa huwa al-aliyul azim. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta, ya kara mana ilimi. To daga yau mun gama da ayatul kursi kenan insha Allah. A darasin mu na gobe sai mu sake, malam zai sake karanta mana ayar la ikraha fid din, mu kuma ji abinda malam Sa'idi ya ambata a ciki, da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare na abinda zamu fa'idanta na ma'anonin waɗannan ayoyi. Allah muke roƙo duk abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada akai, kuma Allah ya shigar da shi cikin zuciya, abinda muka faɗe shi a kuskure Allah ya hana shi shiga zuciya, Allah madauki kuma ya gafarta mana shi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.